أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. bayan haka ɗan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan shine kashi na uku da muke fatan ya zama na ƙarshe cikin jerin bayanai da muka ce za mu yi kan hukuncin bid'ar maulidi. Mun gabatar da majalisi guda biyu akan wannan matsala, wanda mun yi tunanin majalisi na biyu za mu zo ƙarshen bayanin, to amma lokaci ya ƙure ba mu samu mun kai inda ya kamata mu tsaya ba. A yau muke so za mu ƙara shi, yau 19 ga Rabiul Awwal, wanda ya daidai da 17 ga April, hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama 1427 miladiya 2006. To mun ce za mu yi bayanin matsayin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah akan bid'ar maulidi, saboda an samu wasu daga cikin malamai suna cewa shi kansa Ibn Taymiyyah ya ce ba komai a yi maulidi. To saboda yana da kyau mu yi wa kanmu adalci, mu yi wa malamanmu adalci. Abinda suka faɗa mu faɗa, abinda ba su faɗa ba kada mu ƙaga musu. Ibn Taymiyyah rayuwarsa gaba ɗaya ya ƙare ta wajen jihadi don ɗaukar kalmar Allah. Ya yi jihadi da harshensa, ya yi jihadi da alƙalaminsa, ya yi jihadi da takobinsa, saboda ɗaukaka addinin Allah. Kuma a lokacinsa babu mutumin da 'yan bid'a suka sako a gaba kamar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, wanda ƙarshe ma rayuwarsa ƙarshenta ma a kurkuku ya ƙare ta, ba don komai ba kuma sai don ƙoƙarin bayyana wa mutane abin da yake musulunci na gaskiya. To Ibn Taymiyyah babu wanda ya kai shi, wato cikin waɗanda 'yan baya-baya da muke karanta maganganunsu, babu wanda ya kai shi adalci wajen bayani, ko wajen ya hikaito matsala, ko wajen ya tattauna da wanda yake saɓani da shi. Saboda haka yakan ba wa kowane abu haƙƙinsa. A Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa Iqtida'us Siratul Mustaqim, Mukhalafatu Ashabil Iqtida'us Siratul Mustaqim, Mukhalafatu Ashabil Jahim, wanda ya rubuta shi domin ya nuna cewa abinda ake kira As-Siratul Mustaqim, hanya madaidaiciya, shine a sabawa hanyoyin 'yan wuta. Hanyoyin 'yan wuta, sabawa hanyoyin 'yan wuta shine bin hanya madaidaiciya. Saboda haka yayi ta magana akan a sabawa Yahudu, a sabawa Nasara, a sabawa Majusawa, a sabawa 'yan bid'a. Wannan sabawar ita ce take nuna cewa kana bisa hanya tutar. To saboda haka a cikin irin abubuwan da ya kamata a sabawa Yahudu da Nasara a ciki, yayi magana har idudduka, wato taron wani taro da za a yi na idi. Idi shine abin da yake maimaituwa duk shekara na wani haduwa da ake yi ana nuna farin ciki, shine ake kira idi. Ceto idudduka na musulunci sanannu ne guda biyu. To dukkan wani idi da ba wannan ba, sawa'un na Kirista ne ko na Yahudu ne ko na Majusawa ne, mutanen Farisa kamar idun Nairuz, to wajibi ne musulmi su saba musu a ciki. Wannan shi yake nuna suna kan tafarki madaidaici. To yana batun irin idudduka da aka kirkira waɗanda ba su da asali a musulunci, ya ambato su daga ciki, ya ambaci maulidi, cewa yana daga cikin idudduka da aka kirkira a musulunci. Sai yake maganar kan cewa waɗanda suka kirkiri idin nan mutane iri biyu ne masu yin idin maulidi. Shi akwai waɗanda kwaikwayon Kirista yasa suke yi, Kirista ma suna yin idin Yesu Almasihu, to dan me mu ba za mu yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Wasu kuma ba su san meye hukuncin maulidin ba, kawai an ce musu san manzon Allah ne yasa suke suna yi ne dan girmama manzon Allah da san manzon Allah. To waɗannan mutane guda biyu Sheikhul Islam yayi magana akan ba wai ya tabbatar da bid'ar maulidin ba, ya kira ta bid'a ya kuma kawo ta cikin jerin gwanan bid'o'i, sai yake magana akan masu yin maulidi. Wasu suna yi mudahatan lin-nasara, wasu kuma saboda jahilci an ce musu san manzon Allah ne suna yi saboda wannan. Ce to waɗannan da suke yi suna tun san manzon Allah ne, tare da cewa ba su san abin da yake hakikanin gaskiyar maganar ba. To tayo Allah ya ba su lada akan san manzon Allah da suke yi. To wannan magana ita ce aka ɗauke ta aka mayar da ita cewa Sheikhul Islam ya ce ai maulidi. Saboda haka za mu karanta maganarsa daga littafinsa Iktida'us Siratul Mustaqim, ajime ya ce. Daga nan kuma kaga babu wani wanda zai ƙara zuwa ya gaya maka cewa Ibn Taymiyyah ya ce ai maulidi, ya ce mustahabbi ne, ka saurare shi. Ga abin da yake cewa, yace wa kadhalika ma yuhdithuhu ba'dun nas, haka nan abinda wasu mutane suke kirkirowa, imma mudahatan lin-nasara, imma dai kokarin koyi da nasara, sai miladi Isa alaihi salam, wajen haihuwar annabi Isa alaihi salam, wa imma mahabbatan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman, ko kuma kokarin san annabi sallallahu alaihi wasallama da girmama shi. Ce wallahu qad yusibuhum, Allah yana iya yasakanka musu su waɗannan kashi na biyu, yana iya yasakanka musu ala hadhihi almahabbati wal ishtihad, akan wannan soyayya tasu da wannan kokarin. Ce la alal bida'i, amma ba akan bid'ar ba, ba akan shi maulidin ba. Min ittiqadi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam idan, na rukun maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama musu idi, yana maimaituwa da shekara. Ma ikhtilafin nasi fi maulidihi, tare da ma mutane sun yi sabanin yaushe ne aka haife shi, ba wai sun yi sabanin maulid, sun yi sabanin yaushe ne ranar maulidin. Fa inna hadha lam yaf'alhu salaf, yace wannan aiki na maulidi magabata ba su yi ba. Ma qiyamil muqtadi lahu, tare da cewa akwai abinda zai sa su yi din, ai akwai shi a zamanin sa, shine san manzon Allah din ko babu san manzon Allah a wancan lokacin, akwai, shine qiyamul muqtadi din. Kuma sannan za su iya yin taron, babu abin da zai hana su taron in sun so su yi. Yace to amma ba su yi ba, ma'a qiyamil muqtadi, tare da cewa abin da zai sa a yi taron wanda shine girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da san shi, yace akwai shi a lokacin. Wa adamil mani minhu, kuma babu abin da zai hana su yi. Law kana khairan, da a ce alkhairi ne me hana su yi. Wa law kana hadha khairan mahdan, da a ce alheri ne yin wannan tsantsa, tsantsar alheri ce. Aw rajihan, ko kuma alherin, akwai abinda ba alheri ba akwai alheri, amma alherin shi yafi girma a ciki. Lakana salafu radiyallahu anhum ahaqqu bihi, lakana salafu radiyallahu anhum ahaqqu bihi minna, to da magabata su suka fi cancanta su yi wannan taro babu ba. Fa innahum kanu ashadda mahabbatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, domin su sun kasance sun fi musamman zan Allah sallallahu alaihi wasallama, wa ta'ziman lahu minna, sun fi mu girmama shi. وهم على الخير احرص, kuma sun fi mu kwadayin alkhairi, wanda duk ya karanta sai da tabi'ai ya san haka. Sai yace wa inna ma kamalu muhabbatihi, wa inna ma kamalu muhabbatihi, yace kamala cikar soyayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zimihi, da girmama shi, fi mutaba'atihi, wajen yi masa biyayya, wa ta'atihi, da yi masa da'a, wa tibai amrihi, da bin umarninsa, wa ihya'i sunnatihi, da bin sunnarsa, batinan wa zahiran, a batini ko a zahiri, wa nashri ma bu'itha bihi, da kuma yayata ko yada abinda aka aiko shi da shi na musulunci, wal jihadi ala zalika, da yin jihadi da gwagwarmaya kan wannan, bil qalbi wal yadi wal lisani, kai da zuciya, kai da hannu, kai da harshe, fa inna hadhihi tariqatu as-sabiqina al-awwalina, ce wannan ita ce hanyar magabata na farko, min al-muhajirin wal ansari, daga masu hijira, daga waɗanda suke al-ansari, waɗanda suka taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mutan Madina, walladina tabauhu bi ihsan, da waɗanda suka bi su bi ihsanin da kyakkyawar da kyautata aiki. Yace wa aktharu ha'ula'i alladina tajiduhum hirasan ala amsal hadhihi albid'i, yawancin waɗanda zaka samu sun fi nacewa, sun fi kwadayin aiki da irin waɗannan bid'o'i, ma'amalahum min husnil qasd, tare da abinda suke da shi na kyakkyawan nufi, wal ijtihadi, da kokari, alladhi yurja lahum bihi ma al masuba, abinda ake fatan wata kila Allah ya ba su lada akan wannan, تجدهم ذاك سامو إلهم وأن متاني فاترين في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما سوء أينهم gajiyawani masu kasala ne cikin bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama amma umiru bin nishati fi abinda aka ce su yi karsashi a cikin sa na biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama zaka samu sun fi kowa kasala anan wa inna ma hum yace irin waɗannan mutane yana maganar jahilai da basu san addini ba suna zaton abinda suke yi soyayya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma malaman su sun dora su kan haka don haka suke dagewa su kashe kuɗi su wahala su kwana suna abinda suna tsammanin soyayya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama muna fatan Allah ya ba su ladan soyayyar ba ladan bid'a ba kamar yadda ya faɗa yace to amma su waɗannan mutanen kuma saboda ba a dora su kan sunna ba zaka same su ma suka sala ne wajen biyayya ga sunna ba sa aiki da sunna wanda kuma ita ce aka ce su yi karsashi su yi tashi fadin su su kare anan amma zaka samu suna da kasala anan yace wa inna ma hum su irin waɗannan mutane bi manzilati man yuhallil mushafa wala yaqra'u fihi kamar wanda zai dauki ainihin alqur'anin sa ne ya masa kwalliya ya masa ado ya masa ainihin gafaka amma baya karatunsa aw yaqra'u fihi wala yatba'uhu koko yana karanta amma baya biyayya ga abinda alqur'ani ya koyar wa bi manzilati man yuzakhrifu almasjid wa la yusalli fi ko mutumin da zai zo ya gyara masallaci ya masa ado ya sa fitilu da fankoki amma baya sallaci a masallacin aw yusalli fi qalilan ko ya sallar da yake kadanci da yawanci baya salla ma a masallaci wa bi manzilati man yattakhidhu almasabiha wassajadat almuzakhrafa ko kuma wanda zai zaka ganshi yana da dardumomi masu kyau ko kuma yana da abin nan charbuka masu kyau amma fa baya sallah akan abin nan baya sallah kuma baya tasbih so amsalu hadhihi al-zakharif al-zahira da ire-iren waɗannan kayan kawa na zahiri allati lam tushra wanda ba shar'anta mana aiki da su ba wa yashabuha min ar-riya'i kuma wanda za ta iya haifarwa mutun riya wal kibari da girman kai wal shigari anil mashru'i ma yusilu hala sahibiha ta hana shi yin abinda yake shari'a ne wanda wannan shi zai bayu zuwa ga mai irin wannan aiki al'amuransa su tabarbare kama jaa fil hadis kama yanda yazo cikin hadisi ma sa'a amalu ummatin qattu illa zakhrafu masajidahum wato babu al'ummar da aikin ta zai yi muni face sai kaga sun fi kyautata masallatansu wato waɗanda za su samu al'ummar da zaka samu sun fi kyautata masallatai ta hanyar yi musu ado da kwalliya to kuma su zaka samu su suka fi kowa nesa da aiki da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a cikin nan akwai inda yace ai maulidi kusan ma kushe su yayi tai to wannan wani yanki kenan sannan kuma a wani gurin yake cewa inda yake maganar abin nan mutanen da suke yi a bisa tawili ko istihadi tare da kikkiawar niyya ba su san abin da ake yi ba ba su san asalin ma maulidin ba su san cewa yan shi'a fatimiyuna su suka fara kirkirar maulidi su ko fatimiyuna din nan dun malaman musulmi sun haɗu kan tsine musu albarka da kafirta su da fasikantar da su da kiran su fajirai kusan malamai kamar yanda Ibn Kathir ya gaya mana a cikin Al-Bidayah wa Nihaya juz'i na 11 shafi na 370 zuwa 371 yace a watan Rabiul Awwal na shekarar miladiya 426 malamai suka yi gangami suka haɗu da malamai da salihai da fuqaha'u da muhaddisuna da waye aka haɗu aka rubuta takarda akan sukan nasabar waɗannan ubaidiyina waɗanda suke jinkinta kansu jingina kansu ga Nana Fatima akan sukan wannan nasaba cewa ƙarya suke ba su da alaka da Nana Fatima ba sharife bane malamai suka rubuta wannan takarda kowa ya sa hannu a ciki sun yi bayani cewa waɗannan ba ƴaƴan Nana Fatima bane ƙarya suke yi majusawa ne kuma kafirai ne zanadika ne fajirai ne yace kuma sun abin nan sun halatta suna halatta giya suna halatta zina suna halatta zagin annabawa da sahabbai a cikin juz'i na 11 da yake maganar daular Ubaidiyya haka malamai a lokacin sun yi ittifaki kan kafirta waɗannan mutane wanda su ne asalin maulidin to amma mutanen da suke yi yawanci ba su san wannan ba an dai gaya musu cewa san manzon Allah ne wani sarki ne mutumin kirki ya fara yi a Iraki, saboda haka kuma ku zo ku koyi da shi ga abin da Ibnu Kasir yace mutumin kirki ne kaza kaza. Sun manta cewa ba wannan shi ya fara kirkiro maulidi ba, wannan shi al-malikul muzaffar a karni na shida aka yi shi, waɗannan kuma al-ubaydin tun karni na hudu, saboda haka su suka riga shi farawa, shi ya zo ne ya samu ana yi. Shi ma kuma kamar yadda Abu Shama ya faɗa, ba shi ya fara yi ba, wani masufi ne ana kiran shi Muhammad ibn Umar al-Mulla, shi ya fara dora shi akan wannan. To bayan ya madu cewa waɗanda suke yin bid'a suna zaton musulunci suke yi, san annabi suke yi, Allah yana iya ba su lada, amma ba akan bid'ar ba, akan abin da suke da shi na kyakkyawan manufa. Sai ya ce lakin hazal qadar, amma wannan dan abin da muka faɗa, la yamna ukarahata, bai hana a ce makruhi, bai hana a ce abin ba kyau, abin makruhi ne, wannan yu anha bil mashru'i, a hana abin a ce ga wanda ya kamata a yi a shari'a. Me ya kamata a yi a shari'a? Don ranar Litinin, wanda ita ce ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam, azumi, a zo a yi wa mutanen bayani cewa to idan kana so kai maulidi na sunna ka dinga yin azumi don ranar Litinin. Alladhi la bid'ata fihi, abinda yake ba bid'a ciki, kama annal ladina zadu fil azani fil idain hum kazalika, mutanen da suka ƙara a yi kiran sallah a idi biyu, ranar babbar sallah da karamar sallah, an san babu kiran sallah a sallar idi. To amma sai suka zo suna zaton cewa sun yi aikin kwarai, suka ce a dinga kiran sallah, yace su ma tsammanin su kenan, abinda suke yi daidai ne. Shi wannan ko bai hana a hana wannan abun, a nuna ba daidai bane, a nuna wanda yake shine daidai din. Yace balil yahud wan nasara yajiduna fi ibadatihim fawaida, kai yahud da nasara su kan suna dan morar wani abu na fa'ida a cikin ibadojin su. Ai ba duka abinda yahud da nasara suke yi yake zama ƙarya ba, akwai dan burbushin abin da ya rage na littattafan su wanda suke fada wa mutanen su, kuma gaskiya ne akwai shi a cikin littafin Allah, akwai shi a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wadhalika yace li annahu la budda an tashtamila ibadatuhum ala naw'in ma mashru'un fi jinsihi, dole ibadatu ya zama na akwai wani abu koya yake wanda a jinsin sa an shar'anta shi, a jinsin sa an shar'anta abin, kila za a samu wannan. Summa ma zalika la yujibu zalika an naf'ala ibadatuhum, amma duk da haka wannan ba yana nuna kuma mu muje mu dinga yin ibada irin tasu ba, duk da akwai wani abu na gaskiya a cikin ibadarsu, to amma wannan ba shi yake halatta mana mu yi ibada irin tasu ba. Wa an narwiya kalimatihim, ko mu ruwaito maganganun su mu dinga yayatawa a majalisun mu, saboda akwai gaskiya a ciki, wannan ba shi yake nuna haka ba. Iz law kana khairan khairuha rajihan lama ahmalatha shari'a, da abinda suke yi na ibadun su alkhairin sa shi yafi rinjaye, to shari'a ba za ta watsar da wannan ba. Fa nahnu nastadillu bi kauniha bid'a ala anna ismaha akbaru min naf'ihi, muna kafa hujja da cewa abu kaza bid'a ne, saboda abinda yake ciki na laifi yafi girma akan abinda yake ciki na amfani. Ko da zaka ce ai za a tara mutane a karanta sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, a koya wa yara san manzo Allah, ayo to abinda yake karkashi kuma na barna yafi abinda yake ciki na amfani, saboda haka wannan kawai ya isa a hana abin. Yace wazalikal mujibu lin nahyi, wannan wazalika huwa al mujibu lin nahyi, wannan shi kadai ya isa ya sa ya wajabta mu hana abin. To wannan duk anan cikin dai itizaa siratul mustaqim ya wannan magana a cikin sa a tabaa da take hannuna shafi na 117 zuwa na 118 alittafin safatawa mujalladi na 25 shafi na 298 a fatawar sa an masa tambaya game da maulidi, sai yace amma ittikhazu mawsimin ghairi almawasim alshar'iyya, a dauki wani lokaci na biki ko na tarurruka ba wanda shari'a ta zo da shi ba, ka ba'dhi layali shahri rabi'il awwal, kamar wasu dalalaki a cikin watan rabi'il awwal, allati yuqalu, wanda ake cewa inna ha lailatul maulid, tace daren maulidi, aw ba'dhi layali rajab, ko a dauki wasu dalalaka na watan rajab, aw thamina 'ashara dhil hijja, ko a dauki ran 18 da dhil hijja, aw awwal jum'atin min rajab, ko a dauki farkon juma'a ta rajab, aw thamina shawwal, ko a dauki 8 ga watan shawwal, alladhi yusammihu al-juhal id al-abrar, wanda a can lokacin jahilan suna kiransa Idul Abrar, idin masu biyayya. Yace waɗannan kwanaki gaba daya da idin duka da taruruka, fa innaha min al-bid'i allati lam yastahibha as-salaf, yana daga cikin bid'ar da magabata basu ce mustahabbi bace. Salafus salih magabata na kware, wa lam yaf'aluha, basu yi aikata wannan ba. Wannan amsa shi ce a cikin fatawa, a ciki akwai ayi maulidi me ya kunsa hani a kansa cewa ba a yi ba, ba kuma aikin magabata bane. Haka na a cikin fatawar sa kubra yana cewa fa ammar istima'u fi amalil maulidi, taran da ake yi na aikin maulidi, ala gina'in wa raqsin, ayi waƙe-waƙe, ayi rawa, wa nahwu zalika, da ire-iren wannan shine abinda aka ce al-malikul muzaffar sahibu irbil yana yi, ko a haɗu ayi rawa tun daga azhar har asbahi. Wattikhazuhu ibadatan, ariki kuma wannan ibada ce. Fala yartabu ahadun min ahli al-ilmi, yace babu wani malami da yake kokonto, babu wani malami ko mai imani, wal imani ko mai imani da yake kokonto, ala anna hadha min al-munkarat, yana daga cikin aikin munkari, allati yunha anha, wanda ya kamata a hana, wa yustahabbu wa la yastahibbu zalika illa jahilun aw zindiq, ba wanda zai ce yin haka mustahabbi ne sai jahili ko zindiki. Wannan mai wannan magana a ce ya halatta maulidi, to fa duk wannan ita ce wannan fa sune fa, in ba za mu ci gaba duk fa wannan sune maganganun fa. A ciki aka ce ai Ibn Taymiyyah ce maulidi mustahabbi ne a je ayi, wanda ya faɗi wannan ɗayan biyu, imma dai ya karanta abinda Ibn Taymiyyah ya faɗa bai fahimta ba, ya jahilci mai Ibn Taymiyyah yake ba, da dai ya je yana magana ba da lada sai ya ce, ya ce ai za a baka lada babba, sai ya tsaya nan bai fahimta ba, ko kuma ya karanta ya fahimta amma san rai da san zuciya da kokarin halaka al'umma sun hana shi ya faɗi cikakken abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa. Idan muna so mu sassauta masa hukunci, shine mu dauki fuska ta farko, ya karanta bai fahimta ba, ya karanta Ibn Taymiyyah amma bai gane mai Ibn Taymiyyah yake cewa ba, bai fahimta ba, to wannan in akalla abinda zaka faɗa kenan. To in kai haka ka tausaya masa, sharaɗi ne idan malami ya yi magana kowa ya fahimta, ba sharaɗi ba ne. Shi kansa Ibn Taymiyyah ya ce ba sharaɗi ba ne in malamai suka yi magana a fahimta. Ka je ka duba littafin Al-Istighatha na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, shafi na 343. Abinda yake cewa, wa kalamullahi wa rasulihi, maganar Allah da manzansa, wa kalamul ulama'i, da maganar malamai, mamlu'un bima yafhamu an-nasu minhu ma'anan fasidan, cike suke da abinda wasu mutane za su fahimci wata ma'ana mara kyau daga ciki, za su fahimci abinda ba shi ake nufi ba. A Al-Qur'ani babu ayoyin da aka fahimta ba daidai ba, laifin waye? Laifin Al-Qur'ani ne ko laifin mai karanta shi ya fahimta ba daidai ba? Hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, ba akwai sabin da ya bayyanci igiya sai ake nufi ba? Ka sa igiya fara da baka, in ka ba iya gane su, ka bambance bakar, ka bambance farar, to shikenan asuba ta yi ka daina cin abinci a azumi. Akwai wanda yayin wannan fahimtar, har manzo Allah ya ce masa ba wannan ake nufi, kaji abin da ake nufi. Wannan ya nuna manzo Allah sai Allah madaukakin sarki bai iya magana bane, saboda ka a iya magana, a iya karanta Al-Qur'ani a fahimci wani abu daban, kamar yadda za a iya karanta hadisi a yi masa mummunan fahimta. Shi fa kana al-aibu fi fahmi al-fahimi, aibin a fahimtar mai fahimtar ne, la fi kalamin mutakallimi, ba a maganar mai maganar ba. Alladhi yukhatibu jinsan nasi, wanda yana magana ne da daukakin mutane. In kana rubutu ko kana huduba ko kana darasi, ba mutum ɗaya kake magana ba, ba da mutum ɗaya kake magana ba, ba da mutum biyu ba, ba mutane waɗanda suka yi karatun jami'a ko masu karatun a sakandare ko masu karatun, a'a kana magana ne da jinsin mutane gaba ɗaya. kowa kuma da irin fahimtarsa. Yace kal musannifi li kitabin, kamar wanda zai rubuta littafi kamar shi, aw al khutabi ala al minbari, ko wanda zai hawa minbari yayi huduba, wa nahwi haula'i, fa inna haula'i, to irin waɗannan, la yukallafuna bi an ya'tu bi ibaratin la yafhamu minha, la yafhamu minha mustami'un ma ma'ana naqisan. Yace waɗannan ba a matsa musu, a kallafa musu sai sun yi maganar da kowane mai sauraro ba zai yi mummunar fahimta ba, ba a matsa musu a ce sai sun yi haka. Fa inna zalika la yakunu illa idza alima miqdar ma bi kulli man yasma'u kalamahu. Shi yin haka a ce kai maganar da kowa zai fahimta, yana buƙatar insan fahimtar dukkan waɗanda za su karanta maganata ko su saurari maganata, in san wannan fahimtar kowa daga cikinsu. Wa hadha laysa fi taqati basharin, babu dan adam da zai iya wannan. Yake fada a cikin dai wannan littafi a shafi na 399, yace wal waham, al waham idza kana li su'i fahmi al mustami'i, ce wahami, mummunar fahimta idan ta kasance saboda mummunar fahimta, wato kuskure idan ya kasance saboda mummunar fahimtar mai sauraro ne, la li tafriq al mutakallimi, ba shi wanda yake maganar, ba shi wanda yake maganar bane yayi maganar da ya tabbata ba za a gane ba, lam yakun ala al mutakallimi bidhalika ba, su shine magana ba da wani laifi, wala yusharatu fil ulama, ba sharadi bane ga malamai, idza takallamu fil ilmi, in suna magana cikin ilimi, alla yutaw alla yatawahama mutawahhimun min alfazin khilafa muradihi, ba sharadi bane in malami yana magana a ce yayi maganar da wani ba zai iya fahimtar sa sabani yadda yake nufi ba, ce bal ma zalan nasu yatawahhamuna min aqwalin nasi khilafa muradihi, mutane ba su goshe ba suna fahimtar sabanin abinda masu maganganu suke yin maganganu akan, suna fahimtar su sabanin haka, ba gushe ba ana samun haka. Saboda haka ba sharadi bane malami in zai yi magana kowa ya fahimci me yake nufi, zai yi magana gwargwadon yadda Allah ya bashi iko da kuma gwargwadon shi kuma fahimtar mai fahimta abinda Allah ya bashi na karfin fahimta. Saboda haka abinda ya faru ga shi Sheikhul Islam din kenan, abinda yake fada shi ya faru gare shi, wasu suka karanta abinda ya fada ba su fahimta ba, saboda haka sai suka je suka ce ya ce ai maulidi. Sai gurin da yake magana akan al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, to shike da idan an ce maulidi ba kyau, yaya za a yi wajen hana masu maulidin? To da yake magana, da yake ya zo magana akan al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, al'amru bil ma'ruf yana da sharadi, an ce ka hana gwargwadon ikonka da harshe ko da hannu ko da zuciya, to gwargwadon ikonka zaka hana, sannan abin nan da zaka hana dole ne ka kiyasta a shari'a, waɗanda zaka hana su din in ka hana su wannan me za su yi bayansa? Akwai bambanci tsakanin hani da kuma karantarwa, yanzu nan mu karantarwa muke, amma ba wanda muka je muka ce ya kunce itatuwansa na maulidi da ya daddaura, babu wanda muka hana, amma dai muna karantarwa cewa ga hukuncinsa. To idan da za a ce hukuma ce da za ta tabbatar da sunna ta hana maulidi, to in ta tashi tabbatar da wannan yaya za ta yi? Za a je a sa ƴan hisba ko ƴan sanda a yi ta rurrushe wannan abubuwan da aka kukkulla na maulidin, abu malaman da duka, abu yaran, a fatattake su? Haka za a yi ko koya za a yi? To a shari'ance lokacin da zaka hana wasu da suke yin abin da baya da kyau, kana duba mafasid da masalih, inda maslaha take da rinjaye anan ake cewa ai amru bil ma'ruf, amma duk inda mafsadar abin ta fi ƙarfi to ba a saka ba. Shi yasa a musulunci yace idan kun zo a abin nan shugabanninku azzalimai, to kada ku ce za ku dau makami ku fada da su, don su suke da mulki, su suke da ƙarfi, a ɗan ƙanƙanin lokaci duk za su murƙushe ku, su karkashe ku. Don haka abinda ma kuke son ku yi a da ko kuke yi a da, yanzu ku kasa yin sa. Kaga kokarin ku hana wata abin nan wani abin da yake mafsada ne, kun haifar da mafsadar da tafi wannan. Yan daba ne a unguwarku duk dare sai sun je sun yi wa mutane ta'adi, sai maulidi ya shigo sai suka kama yin maulidi, suka daina lalata wa mutane kayayyaki da yanka mutane dabbobi da sarar mutane akan titi, sai suka shagala da maulidi. In ka hana su maulidi za su koma suna ta'adi, to gara ka ba su ci gaba da maulidin. akan ka hana su su zo su yi muku ta'adi, domin mafsadar tunda in sun bar wannan wani abu za su da yafi wannan muni, to shikenan sai a bar su akan wannan. Shi yasa tatar musulmi abin nan sun musulunta a lokacin Ibn Taymiya, musulmi ne sun shiga musulunci, to amma kuma suna yaƙar musulmi, sannan kuma suna kan al'adunsu na gargajiya da suka gada daga kakansu Genghis Khan, don haka suna halatta kansu shan giya. To duk sanda ba su sha giya ba za su shigo gari su ta ta'adi, sai ake wa Ibn Taymiya fatawa a hana su shaye-shayen burkutunsu. In an hana su shan burkutu za su shigo gari za su ta ta'adi, sannan idan jihadinsu aka je in suna fatsake a wartsake za su iya yi wa musulmi barna. Sai Ibn Taymiya ce a kada a hana su, a kyale su su ci gaba da sha. To wannan shine fiqhul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, fiqhul hisba kenan, fiqhu na dan hisba, abinda zai hana abin zai haifar da mummunan abinda yafi wannan ko ku a'a, idan zai haifar da abinda yafi wannan muni to kada ya hana sai ya kyale, idan kuma a'a zai kawar da bannan ba tare da wata mafsada kubra ta faru ba to wajibin sa ne ya kawar. To shine sai a wani gurin sai yake magana akan kawar da barna ta hanyar kawar da maulidi, sai yake maganar cewa a waɗannan da suke maulidi idan har in an hana su wannan za su je su yi abin da yafi wannan to a kyale su. To shine sai wani malami ya ce ai Ibn Taymiya ce a kyale kowa ya maulidi, to kaga wannan shine fa mummunar fahimtar. Sai ya ce Ibn Taymiya ya ce a kyale kowa ya maulidi, ga abin da yake cewa shafi na 124 zuwa 125, za mu kan shafi na 125 a cikin Iqtida'us Siratul Mustaqim, yana maganar bid'o'i irin waɗannan da aka jarrabi mutane da su, sai yake cewa ga shi dai wato wanda ya riski wannan zamanin da aka jarrabe aksarul umma mafi yawancin mutane da irin waɗannan bid'o'i, fil azmanil mutaakhira fa alayka huna bi adabain, kai ahlus sunna gangariya ga abubuwa guda biyu da zan hore ka da su. Abu na farko, an yakuna hirsuka ala tamassuki bis sunnati batinan wa zahiran, kai dai ka rike sunna zahiri da batini ka kankame ta, fi khasatika akankin kanka kai, wa khasati man yuti'uka da waɗanda za su yi maka biyayya, wa a'rifu al-ma'ruf wa ankir al-munkar, ka ce ga abin da yake mai kyau ka ce ga wanda baya da kyau. Wannan shine bayani, shi abu na farko kenan. Abu na biyu, an tad'u an-nasa ila sunna, ka kirawo mutane su zo su kankama sunna bi hasabil imkani, gwargwadon iyawarka, fa idza ra'aita, nan ya shigo maganar al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, fa idza ra'aita man yaf'alu hadha, in kaga wanda yake wannan bid'o'in wanda sharri ne, wala yatruquhu illa ila sharrin minhu, amma ba zai bar wannan ba, in ka ce bar wannan to zai je wanda yafi wannan sharrin, fala tad'u ila tarki munkarin bi fi'li ma huwa ankaru minhu, kada ka kira mutum ya bar munkari ya je yayi wanda yafi wannan zama munkari. Wannan shine fiqhul hisba, fiqhul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, aw bi tarki wajibin aw mandubin tarkuhu adarru min fi'li dhalika al makruh, ko ka ja shi in ya bar wannan to zai bar wani wajibi kuma, zai bar ko wani mandubi wanda barin sa yafi aikata wannan makruhi, walakin idza kana fil bid'ati min al khair fa'awid anha min al khair al mashru' bi hasab al imkan, idan kaga ana wata bid'a da aka cudanya ta da wani abu al khair to ka canza wannan bid'ar da abin da yafi ta zama al khair. In kaga ana wasu suna domin taron maulidin iri biyu ne kamar yadda muka faɗa, akwai wanda malamai ba su yi tantama ba wajen cewa haramu, dukkan maulidin da ya kunshi haram bayan bid'a ne kuma ya kunshi haram a cikin sa, to wannan ba a tantama. Shine Ibn Taymiya yake cewa babu wanda ba yake tantama akan cewa haramun ne sai wanda yake jahili ko zindiki. Maulidin da za a haɗa a cakuɗu maza da mata, maulidin da za a wato dinga yin abubuwa na shirka, ana jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifofin da suke na ubangiji, ana karanta wasu baitoci na waƙoƙi na majihu waɗanda suke tattare da guduwi ta suke tattare da itra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, ana kwatanta annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah. Ce to irin wannan maulidi babu wanda yake cewa a bashi, ba wanda yake cewa halal. Akwai kuma waɗanda suke cewa mu maulidin mu za a haɗu ne kawai a karanta sira, kamar yadda wani malami ya ce shi yana ganin kada a hana duka, a hana dai irin wancan, amma a ɗan bar mutane su haɗu su karanta sira saboda an yi nesa da manzon Allah din. In ba haka aka yi ba mutane, in ba an yi wannan 'yar bid'a ba mutane ba za su dinga tuna manzon Allah ba. Don haka shi ya yadda amma ba kiɗa za a yi ba, ba rawa za a yi ba, ba waƙa za a yi ba, sirar manzon Allah ko Sahih Bukhari za a karanta. To bid'a ne, amma an kawo wasu abubuwa kuma wanda suke na alkhairi an sha an sirka a ciki, abinda Shatibi yake kira albid'atul idafiyya, wato bid'ar da za a jingina ta da wani abu na alkhairi. Yace to idan irin wannan bid'ar ce, fa'awid anhu min alkhair almashru' bihasab alimkan, gurgurdan iyawarka ka kawar da su daga kan wannan, ka kawo musu abinda yake shari'a ta yarda da shi gurgurdan ikonka. Idin nufusu la tatruku shay'an illa ila shay'in, domin rai ba ta bar abu sai ka kawo mata wanda za ta yi. In mun je ka ai maulidi to me za a yi? Sai mu ce ai azumi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumin rallitinin, an tambaye shi me yasa kake yin azumin rallitinin, yace a ciki aka haife ni kuma a ciki aka aiko ni. To sai mu ce ai wannan, in ana so a tuna haihuwar manzo Allah to aka dinga wannan. Kaga tunawar ta fi kusa, duk sati zaka tuna shi, zaka tuna ranar haihuwarsa. Banda abubuwan da zaka ambaci manzo Allah a sallah, a azumi, a sallarka, a tayyarka, a kiran sallarka, a hudubobinmu, a karatuttukanmu, a ayyukanmu da sunnarsa da yau da gobe, azkar da muke yi da sunna, duk suna tunatar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To in kana so ka tuna ranar haihuwar ne, to duk litinin in ta zo kai azumi, haka manzon Allah ya yi. To kaga ka raba shi da abin da yake bid'a ne, ka kuma ka mishi wanda yake shine mashru'i bi hasabil imkan, gurgurdan ikonka. Wala yanbaghi li ahadin an yatruka khairan illa ila mislihi aw ila khairin minhu, baya dacewa ga mutum ya bar alkhairi face ya rike wanda yake mafi kyau, mafi alkhairi daga wannan. Fa innahu kama anna alfa'ilina li hadhihi albid'i ma'ibuna qad ataw makruhan, wadannan da suke aiki ta bid'a aban ababan aibatawa ne kuma sun zo da abin da yake abinki. Fattarikuna aidan lisunani mazmumuna, to haka nan su ma waɗanda ba za su yi sunna ba, su ma abin zargi ne. Wancan da zai yi bid'a idan za a aibanta shi, to wanda ma zai ƙi kuma sunna shi ma yana da kyau a zarge shi. Fa inna minha ma yakunu wajiban ala al-ilaqi, don a sunna akwai wanda yake wajibi kuma ba mutum baya yi, sunna da take wajibi kuma baya yi. Wa minha ma yakunu wajiban ala al-taqyid, kama anna as-salata an-nafila la tajibu, kama yanda yake akwai wajibin da yake ala al-ilaq wajibi ne, akwai kuma wanda yake wajibin da yake ala al-taqyid wajibi ne, akwai kaidi wajen wajibcinsa. Akwai yanzu misali sallar rak'atay al-fajr sunna, sallar tahiyatul masjid sunna ce, wajiba ce, amma bi taqyid ba ala al-itlaq ba, sai idan ka shigo masallaci, lokacin da ka shigo masallaci ta wajaba akan ka a bisa kauli wanda yake sahihi. To bai kamata a bar wannan ba, a ki kwadaitar da mutane akan wannan, a ki dora mutane akan wannan. Walakin man arada an yusalliha yajibu alayhi an yati bi arkaniha, wa sallan nafila ba wajibi bace kai sallar, sallan nafila ba ta zama wajibi ba. To amma in ka fara ta wajibi ne ka zo da sunnonin cikin ta, ko wa kama yajibu ala man atazunuba min alkaffarati wal qada'i wat tawbati wal hasanati al mahiya, kamar yadda yake wajaba ga wanda yazo yayi aikin zunubi yayi kafara idan abinda yake buƙatar kafara ne, ko ya yi ramuwa in abinda yake buƙatar ramuwa ne, ko ya tuba in abinda yake buƙatar tuba ne, ko ya yi ayyuka na ƙwarai idan abinda yake baya buƙatar ɗaya daga cikin waɗancan guda abubuwa guda uku, sai ya yi ayyuka, zai tuba sannan ya yi ayyuka na ƙwarai waɗanda za su kankare masa wancan laifuka. To wannan shi ne maganar da Ibnu Taymiya ya yi, aka ce ya ce a bar mutane su je su yi maulidi, a ciki akwai inda ya faɗi haka. Saboda haka yawanci ganin cewa mutane sauraro suke ba sa karatu, sauraro suke ba sa karantawa, shi yasa kowa ya tashi sai ya faɗa abin da yake so, kuma ya jingina wa malamin da yake ganin ana girmama shi. Musamman Ahlus Sunna suna girmama Ibn Taymiyyah saboda irin matsayi da Allah ya bashi na kokarin tabbatar da sunna da yaki da waɗanda suka karkace mata. To idan aka ce Ibn Taymiyyah ba ya ce ai maulidi, ana ganin cewa an toshe bakin duk wani Ahlus Sunna ba ya da kuma ta cewa, to shikenan sai a ce to Ibn Taymiyyah ya ce ai maulidi, ya ce wanda yake maulidi a bar shi ya ci gaba, wanda baya yi kuma kai yayi. To kaga wannan ganganci ne, imma dai ya zama su'ul fahmi ne, mummunar fahimta ce, imma dai kuma ya zama ganganci ne da bin san zuciya. Allah ya tsare mu. A zan rairaye abin da ya shafi fuskokin da maulidi ya sabawa sunna, fuskoki da maulidi ya sabawa sunna daga cikin abin da ya gabata da kuma abin da zan ambata yanzu. Maulidi ya sabawa sunna ta fuskoki da yawa. Fuska ta farko, ya sabawa fadar Allah madaukakin sarki, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, a yau ne na cika muku addini, na cika muku ni'ima ta gare ku, kuma na zaba muku musulunci ya zama shine addini, na yarje muku musulunci ya zama shine addini. Wannan aya bayan saukarta wacce take nuna abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya cika, duk wani abin da zai zo to baya da gurbi a cikin musulunci. Shi yasa Imam Malik yake cewa bayan saukar wannan aya, dukkan wanda ya kirkiri wani abu na bid'a yake ga kuma yana da kyau, to kamar yana riya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ha'inci ne wajen isar da sakon da Allah ya dora masa. Wannan magana Imam Malik ce shadibi shi ya kawo ta a cikin al-Ittisab, wanda duk zai kirkiri wani abu ya ganshi ba wanda lam yakun alaihi salaful umma, sannan kuma ya kira mutane zuwa gare shi ya ce ayi, to kamar yana tuhumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya koye wani abu na addini, tare da cewa kuma gashi Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum. To maulid wanda aka kirkire shi da ijma'in kowa da kowa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam, har yanzu ban ji wanda yace manzo Allah ya maulidi ba, ko wani sahabi ya yi maulidi, duk da an samu wani wanda yake da tsaurin ido da rashin kunya da kuma rashin jin tsoron Allah da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya fito a gidan rediyo ya ce Hassan al-Basri ya ce shi ko yana da kudukiya ko ta kai girman dutsen Uhud zai kace ta wajen yin maulidi. Hassan al-Basri fa, Hassan al-Basri tabi'i ne, shekara 110 ya rasu bayan hijira 110, tabi'i ne, yana da shi kananan tabi'ai. To amma shi ya samar ma ya samar wa maulidi gurbi a can, har ma Hassan al-Basri ya ce shi ko dutsen Uhud yake da shi na kuɗi, kaga yana kiran masu kuɗi cewa su an fayo kuɗinsa ga 'yan maulidi. Wallahi ba tsoron Allah yake faɗar wannan. Hassan al-Basri wanda su kansu masu tabbatar kare maulidin cewa suke wani sarki ne mutumin kirki, sai su kawo shi ƙarni na shida tare da cewa an fara maulidi tun kafin wannan lokacin. Kamar yadda muka faɗa, a je a duba waɗannan littattafai guda biyu, littafin Asmaul Asha da littafin Al-Mawa'idh wal I'tibar na Al-Maqrizi. Tun kafin a haifi Sahibu Irbil ake maulidi, an daina shi ya haifar da shi a abin nan, shi ya ɗaure masa gindi a Iraki. To amma shi kaga ya zo ya abin da ya ce ai Hassan al-Basri ma ya ce ko nawa gare shi zai kashe wajen maulidi. To bisa ittifaki cewa abu ne wanda yake fararre, sannan kuma kamar yadda muka faɗa, a cikin yin maulidi akwai koyi ga Shi'a ta Baɗiniya al-Ubaidiyyin. Muna tunana ta wannan domin a san da haka, saboda wasu sun daƙi, akwai wani ina jinsa wai yana yi wa Malam Ja'far raddi akan ya ce ba za a yi maulidi ba. To kuma shi da yake cewa ai ba mutanen kirki ne suka kirkiri maulidi ba, ai wani Fatimiyuna ne, to ai ga abinda Ibn Kasir yake faɗa, sai ya jawo ga Ashi Abidaya, ga abinda Ibn Kasir yake faɗa, yana yaban wannan sarki, ya ce mutumin kirki ne, ya ce shuja kana shuja'an, jarumi ne, fattakan. Wato to in ka karanta wannan Abidaya shi wannan sarkin ba shine Ubaydiyyin ba, kaga shi ko dai jahilci bai san suwaye Ubaydiyyin din ba, ya zaci shi wannan sarkin sune Ubaydiyyin. Shi ko wannan sarkin miskini rabansa da shi bai ba sauta kila ganin Ubaydiyyin din ba. A ƙarni ci da yake a Erbil yake, Ubaydiyyin kuma sun kafa daula su ne a Masar. Saboda haka shi ya zo sai ya ɗauko magana Ubaydiyyin na ɗauka zai wanke su. Sai ce to ga abinda Ibn Kathir ya ce, kuma malamin hadisi ne, babban malamin hadisi. To in bidaya wa nihaya ce, ana magana Ubaydiyyin duba na 11 kamar da na gaya muku, juz'i na 300 juz'i na 11 shafi na 370 zuwa 371 ga abinda Ibn Kathir yake faɗa game da Ubaydiyyin, su ne waɗanda suke kiran kansu al-Fatimiyuna. Yace wa sai rabi'il akhir, rabi'il akhir آخر كتب جماعة من العلماء والقضاة والأشراف والصالحين والفقهاء والمحدثين محاضرة عربي الآخر جماعة نما لمي دا القالي دا أشراف شريفي وأن نسكي دا نغتك رمان الله صلى الله عليه وسلم دا صالحي دا ما لمن فكو دا ما لمن حديثي سن ربو ترهوتو تتضمن الطعن رهوتا دا يقول شي سوكا والقدح في نسب الفاطميين دا سوكا تكي نسبر waɗannan da suke jinginta kasu da Fatima, wahum muluku Misr, su ne sarakunan Misr, walai su kazalika, kuma ba Fatimiyyin bane, ba su da alaka da sayyidatu na Fatima. Wa annal hakima wa salafahu, al hakima bi amrillah, ɗaya daga cikin sarakunan sani shi da kakanninsa, la nasaba lahum fi waladi Ali ibn Abi Talib, ba su da wata nasaba cikin ƴaƴan Ali ibn Abi Talib. Wala yata'allaquna bi sabab, ba su da wata igiya da za su ke riko da ita. Wa annahu munazzahun an batilihim, kuma sayyidina Ali ba shi ba barnarsu. Wa anna alladhi da'awhu batilun wa zurum, kuma abinda suke da'awa ƙarya ce, zunzurutu ƙarya ce. Wa anna hadha al-hakim bi Misr, wannan da yake hukunci a Misr shine al-hakim bi amrillah. Wa salafahu, da kakanninsa, kuffarun fustaqun fujjarun, kafirai ne, fasikai ne, fajirai ne, mulhiduna, fandararru ne, zanadika ne, mu'attiluna lil islam, masu rushe musulunci ne, mu'attiluna lil islam jahiduna, kuma masu jayayya ne da musulunci. Wali madhhabil majusiyyati wal wathani, sun kashe malamai, sun zubar da jini don sun kashe malamai sun kai 4000. Wa sabbul anbiya, sun zagi annabawa. Wala anus salafa, sun la'anci magabata, yayi doguwar magana akan su. Aje a duba albidaya din da yake cewa ai gashi an ce Malikul Muzaffar miskini bayan su yazo da shekaru masu yawa. Su waɗannan Ubaydiyyun a wasu jahilai suna ɗaukan sharifan ne, tunda sun ce su ƴaƴan nana Fatima ne. Ibn Taymiyyah a cikin littafin Al-Istighatha da Majmu'ul Fatawa yake gaya mana ce wasu daga cikin mutanen Masar wanda suke zaton waɗannan Ubaydiyyun sharifai ne, sukan zo su gaya mana karamar da suke gani a wajen kaburburan waɗannan Ubaydiyyun. Sun ce idan dawakansu sun samu ɗaurewar ciki, sun ƙi ba haya kwana da kwanaki, cikin ya kumbura, sukan ɗauke su su kai su kaburburan waɗannan sharifai, waɗannan Al-Ubaydiyyun. Da sun kai su nan, sai dawakansu cikinsu ya saki, su ta gudawa, su samu lafiya. Da suka ga Ibn Taymiyyah ya ce to wannan babban dalili ne da yake nuna kafirai ne. Kana kokarin kawo karama, ake kuma karama ma tana nuna kafirci. Ce ai wannan babban dalili ne da yake nuna kafirai ne. Sai yasa aka kirawo masu kiwon abin nan dawakai. Yace a Sham da Masar abin nan idan dawakanku sun samu wannan rashin lafiya ta ɗaurewar ciki, ya kuke da su? Suka ce a sha mukan kai su kaburburan Yahudawa da Kiristoci, ko kaburburan ƴan Isma'iliya. Isma'iliya aƙida ce ta baɗiniya, ita kusa aƙida su waɗannan ce ta su Ubaydiyyun, baɗiniya ce. Mukan kai su can wani lokaci, ko mu kai su kaburburan waɗannan sharifan. Sai ya ce da su a Masar akan kai su kabarin Imam Shafi'i, ko Lais ibn Sa'ad, ko عبد الرحمن بن القاسم القاسم عبد الرحمن بن القاسم قال ابن مالك akan kai su kaburburan wadannan salihan su samu lafiya yace a ba ma kai su nan sai dai su wadannan sharifan dai yace to ku saurara zan ga muku dalili yace dalili saboda wadannan da kuke ganin sharife ana musu azaba ne a kabari yace kuma yadda ya tabbata a sunna dabbobi sukan ji azabar da ake wa na kabari ya tabbata a cikin sunna to idan ko kai dabbobin suka dinga jin ihu da kara sai su tsorata
Allah
tsoro kuma yana sa gudawa ko wasa yace to dalilin wannan shi ne dalili ba wani maganar karama ba ce
Allahu akbar
to waɗannan su ne ubaidiyu to cikin maulidi akwai koyi da waɗannan mutanen wanda su ne farkon waɗanda suka kirkiro sannan abu na uku akwai sabawa a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam da yace kada a yi bid'a ya ce kada a yi bid'a wasu kuma kalkale wa bid'a suka ci su sunni akwai sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan annabi ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa min fawrat wanda ya kirkiri wani abu cikin al'amarinmu wannan wato addini kenan da za ka yi bid'a ba a addini ba wannan matukar ba ka zo da wani abin da ya saba wa shari'a ba abin da zai sa a yi surutu a kanka amma a cikin addini in ka zo da bid'a to kai ka zama abin zargi man amila al'amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad sannan abu na hudu akwai kamanceceniya da yahudu da nasara musamman dai nasara su suke yin gashi nan su ma suna yin nasu ko ta haɗe to Allah ya sauke to wani har murna yake yace kaga wani malami ne wallahi na ji shi malami ne yake cewa kaga yanzu abu namu da gidan gwamnati sai dai a kira kiristoci in nasu yazo amma yanzu gashi mu ma namu yazo sai mu ci rabanmu an kira shi gidan gwamnati ne ya ce yanzu kuma sai mu ci rabanmu wato da kiristoci kawai suke morewa gwamnati a maulidi mu ba yanzu ga tamu gwamnatin ta zo sai mu ci rabanmu mu ma to kuma sai ya tafada falalar gwamna ya ji a maulidi amma kuma yana tafada falalar gwamna to dan yanzu wani maulidin ma in ka je kawai banda zagin ahlus sunna ba abin da yake shi wanda aka ce ana yi maulidin da shi ba a ma faɗa sirarsa ko shama'ilinsa ko akhlaqinsa ko sunna sai dai ita zagin ahlus sunna tun farkon dare har gari ya waye to akwai tashabbuh bin nasara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha biqaumin fa huwa minhu akalla malamai suka ce akalla abinda wannan nasi yake nunawa haramci shi yasa sunna ta zo da sabawa yahudu a abubuwa da yawa sabawa yahudu da sara ahlul kitabi cikin sallah da takalmi aka ce mu sallah da takalmi su ba ta yi aka ce mu tsaye da gemu mu rage gashin baki su ba ta yi aka ce abin nan mu gaggauta bude baki su ba ta yi duk wannan sunna ta zo da su abubuwa da dama wanda suka zo annabi sallallahu alaihi wasallama yace a sabawa yahudu a sabawa majusu a sabawa da sara a cikin su to sai zamanin maimakon a saba musu sai ake kwaikwayon su ake koyi da su to kaga wannan abin da yake haramun ne sannan abu na biyar akwai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da hannunsa da yayi na keɓe wani yini ko wani dare da ibada ba ya zo a cikin hadisi ba hadisin Abu Huraira a cikin Muslim sahih Muslim Abu Huraira annabi yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la taqussu lailatal jum'a min bainil layali bi salah aw bi qiyam wa la taqussu lailatal jum'a yawmal jum'a min bainil ayami bi siyam kada ku kuskura ku kebe daren jum'a rana ce mai girma a musulunci tace babban rana amma aka ce kada mu dubi girman ta sai mu kebe ta da ibada ba tare da shari'a ta samu ba kada ku kebe ta da qiyamul layl kada ku kebe ta da azumi da ayininta illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum, sai da in musu azumi mutum yake yi ya biyo ta kan ranar, to shikenan sai azumce ta. Wannan ba komai, ba ita yake bai ba azumin ne ya biyo ta kai, kana yin abin nan azumin wata, abin nan kwana uku a kowane wata, kwana na 13 na 14 na 15 a kowane wata, sai ya biyo ta kan juma'a sai kai kwanakin nan guda uku, ba a cewa bai sa kai haka, wannan ba wani abun nan. Haka nan hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن يكون في صوم يصومه أحد إلا أن يصوم أحدكم يوما قبله أو يوما بعده كدك أزمتي رانا الجمعة سيدي إذا تيم كزيز أزمتي رانا دتكي قبان انت واتو الحبيث دا جمعة كوكو رانا دتكي با انت واتو جمعة دا السبب أما كدك كي رانا الجمعة دا أزم تصورك أنه صلى الله عليه وسلم يهانا كي وترانا كو ندري da ibada ba tare da shari'a ce ta zo da wannan ba, kamar yanda ya hana ayi azumi ayyamut tashrik duk da cewa rani ku ne masu girma bayan an yi Arafa an dawo zaman Mina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rana ce ta ci da sha a hadisin Nubaishah al-Hudali a cikin Muslim, ya ce rana ce ta ci da sha da ambaton Allah, ya hana ayi azumi a ranar. To idan ana duba girman yini ne ko girman an shi kenan sai ayi, amma sai ya hana, ya hana wanda yake awan arfa a lokacin da yake awan arfa ya azumi duk da girman ranar. A ce da sai mutum ya ce ai wannan guri da matsayinsa da girmansa da falalarsa ya kamata mu azumce shi, sai aka hana keɓe shi da ibada. To a cikin keɓe ranar maulidi ko watan maulidi da wata ibada, akwai sabawa hanin Annabi sallallahu alaihi wasallama game da keɓe wata rana ko wani dare da ibada. Sannan abu na shida, akwai rukun wasu ranaku ko wasu darurruka, idi sabanin idin da musulunci ya zo da shi, musulunci ya zo da idi guda biyu kamar yadda ya zo cikin hadisin Anas, Abu Dawud da Nasa'i sun ruwaito shi, hadisin Anas da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya samu mutanen Madina suna da wasu ranakun da suke wasannin su, suke shakatawa a ciki suna kiran su ranar idi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, Allah ya canza muku idin da yafi wannan da kuke alƙairi, ana ku bar wannan. Yace su ne idil adha wa yawmal adha da kuma idil adha wa idil fitri, idin babbar sallah da idin karama. Saboda haka waɗannan guda biyu su ne idi da musulunci da Allah madaukakin sarki ya musanya wa al'umma musulunci da su, ba su da wasu idi ba waɗannan ba. Amma wata rana da za ta dinga zagayowa ana yin wasu bukukuna a ciki, ana abin nan wannan babu shi a musulunci, in ma wasu suna yi to su sani cewa suna sabawa umarnin musulunci. To wanda zai riki ranar ko dare ko darurruka a cikin watan Rabiul Awwal a sunan Maulidi ya saba ma wannan koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka nan akwai canza abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na shi da kenan, canza abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace ayi a ranar haihuwarsa shi da azumi. An tambaye shi a hadisin Abu Qatadah al-Ansari a cikin Muslim, an tambaye shi game da me yasa yake azumin ranar Litinin, yace zaka yawmun wulidtu fihi wa bu'istu fihi aw uhiya alayya fihi, yace saboda wannan rana ce da aka aiko aka haife ni kuma aka aiko ni a ciki ko aka yi min wahayi. Saboda haka yake azumin ranar Litinin a duk sati. To kaga sai aka canza wannan da tuna shi a wani wata a shekara. To babu sadduson da bid'a ta zo za ta ture wata sunna. To maimakon a raye wannan sunnar sai aka shiru aka batta ba a kira zuwa gare ta, su ma shehinan ba sa aiki da ita. Amma kuma idan ranar maulidi ya zo, watan maulidi ya zo, saboda wata ne da ake cika aljihu, sun fi kowa farar-farar, sun fi kowa yunkuri da kokari da tashi fadin abin da a kare wannan maulidi. Sannan abu na bakwai, abu na takwas, akwai rage kadarin Annabi sallallahu alaihi wasallama, akwai rage kadarinsa, kace sai shekara shekara za a tuna da shi, akwai rage kadarinsa. In kace me yasa muna tuna haihuwa, kace ba za ka tuna an haihu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai shekara shekara, tare da cewa musulunci yana cewa rafa'ana laka zikrak, mun ɗaukaka ambatanka, ambatan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗaukaka shi a tahiyarmu, a iqamarmu, a kiran sallarmu, a hudubarmu, a darussukan mu duk sanda zaka karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a duk sanda aka ambace shi ashe duk wannan baya zama tuna annabi sallallahu alaihi wasallam sai an yi koyi da ƴan shi'a da kristoci sannan aka tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai rage kadarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani wanda yake wani da ake ganin shi babban mutum ne a tarihin wata ƙasa ko a tarihin wata al'umma suna yin bikin zagayowar ranar mutuwarsa ko haihuwarsa ka ce ka kwatanta manzo Allah da wannan ai ka rage kadarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na tara abinda maulidi ya kunsa na sabawa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar aqida tare maulidi cike yake da maganganu waɗanda suke rushe sakon annabi sallallahu alaihi wasallam na tauhidi in kana jin abubuwan da ake faɗa ake karantawa wanda sun warware abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na tauhidi babban abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fafutuka akan shi yayi gwagwarmaya akan shi yayi yaki akan shi aka kashe masa sahabbai aka jinkita wasu akan sa shine tauhidi mafi girman abinda yayi kokari akan sa kenan tauhidi yanzu zamana kuma muna tarar mutane a wani dare muna warware wannan ai ya kamata a yaki da wannan banda kuma mukhalafat da suke faruwa da suka shafi shari'a na cakuɗayyar maza da mata da kawo mata balagaggu suna ƙera waka su karya miryarsu wanda a maganar haka kawai Allah kawai a magana kawai wacce take ta mutum da mutum Allah ce wala yakhda'na bil qaul a magana ta mutum da mutum amma aka balagaggun ƴan mata suna karya miryarsu suna waka wasu kuma suna can izhum alaiha qu'ut suna kallon abinda ake yi da lafi to kaga wannan ai abubuwa ne da suka saba wa shari'a kowannan aka duba ya kamata a hana sayyidatuna Aisha tana cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abinda mata suka haifar yayin da suke tafiya masallaci bayan wafatin sa ya ga abinda suka haifar na fita da kwalliya da tabarruki da ya hana shi yace su je masallaci yace kada a hana su amma sayyidatuna Aisha take cewa da ya ga kuma abinda suka ƙara bayan tafiya masallaci din na rashin bin shari'a da ya hana su fita masallaci din to koda a ce shari'a ta ce mustahabbi ne ai maulidi duk maulidin da zai kunshi waɗannan mukhalafat waɗannan abubuwa da suka saba wa shari'a ta fuskar aqida ko ta fuskar shari'a ya kamata masu hankali masu ilimi su yi gaggawar hana wannan sannan a cikin maulidi abu na goma kenan akwai kudirci fifita al-qurunul muta'akhira wasu alƙarnai da suka zo baya-baya akan ƙarnukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da na tabi'ai da na sahabbai da na tabi'ai da na atba'ut tabi'i domin wasu suna ganin wannan shine san manzon Allah in ba a yi wannan ba a so manzon Allah ba akwai wanda ya shiga gidan radio shi wancan mai cewa Hassanul Basri ya shiga ina jin yafi su kankamba yafi su rawar kai yafi su rasa tsoron Allah don haka aka fi kiransa aka fi bashi dama ya magana yace duk ma wanda baya maulidi kafiri ne sayyidina Abubakar yayi maulidi sayyidina Umar yayi maulidi sayyidina Ali ibn Usman yayi maulidi Ali yayi maulidi al-a'imma sun yi maulidi sahabbai sun yi maulidi agunsa kenan waɗannan duk kafirai ne to ai ko shi a basa kafirta sayyidina Ali shi kuma ai ya kafirta sayyidina Ali tunda yace duk wanda bai maulidi ba sayyidina Ali ya maulidi to ko shi a ne kaga ai ya kafirta sayyidina Ali ma to saboda haka akwai aqida mummuna tattare da ba mu shi maulidi din wannan matsayi har ma ta kai wasu suna ganin cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka zo bayan su kafirai ne wannan shine lazimin magana su koda basu faɗa haka ba wannan shine lazimin magana su idan lazimin maganar ta zama tana da muni to maganar ma tana da muni malamai sukan faɗi lazimul qauli ba wai suna so su lazimtawa mutumin ba to amma dan su nuna munin maganar sa, idan maganar ka za ta haifar da wannan abu lazimin ta kenan duk waɗannan kafirai ne, ya nuna munin maganar ka, to maganar ta ka ba ta da kyau, ya kamata ka janye ta. To sannan kuma a da irin aqidar da take tattaruwa a cikin maulidi na cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana halarta gurin, saboda haka da an zo ana karatun abin nan al-burda ko abin nan ko hamziya, to ana zuwa inda ake magana haihuwar manzo Allah sai a tashi a ce gashi nan ya zo kowa ya tashi, kowa ya tashi. A wasu kasashe ma har kujera ake warewa manzo Allah, ban sani ba, anan sun fara, to an ce shi anan ma suna yi kujera ake warewa da teburi da kofin lemu sai a aje manzo Allah in ya zo ga gurin sa. Ana zuwa gun sai a ce to ya zo sai a tashi bai bacci, tashi ya zo tare da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ana awwalu ana sayyidu waladi adam wala faqa wa ana awwalu man yanshaqu anhu alqabr yawm alqiyamah, awwalu man yanshaqu anhu alqabr yawm alqiyamah. Annabi sallallahu alaihi wa sallama zai furga kowa tashi daga kabarinsa ranar alqiyama, thumma innakum yawm alqiyamati tub'asu. Wannan shi ne abinda ya zo a aqidar musulunci, na cikin kaburbura ba za su tashi ba sai ranar gobe kiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne farkon wanda zai tashi awwalu man yashqu anhu awwalu man tashqu alahu al-ardu yawm al-qiyamati. To amma wasu suna cewa yana dan yana yawo yaje nan yaje can kuma fa guri ne da yake cike da munkari, su ce duk munkarin da ake manzo Allah yana tare da su ake. Waɗannan a takaice abubuwan da shi wannan maulidi ya kunsa na sabawa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama da saba musulunci. To bayan wannan sai wasu tambayoyi da aka rubuta aka bani su wancan karan, muka ce za mu karanta, ban sani ba na zo da su, ina jin rashin dace na manta su. Yawwa, ga tambayoyin kamar haka na wancan satin. Wasu na cewa maulidi ijtihadi ne, don haka wanda ya yi ba a masa inkari, wanda ya bari ba a masa inkari. Suna cewa fahimta fuska, an yi wannan tambayar cikin tambayoyin da suka gabata, na takaita tambayoyin ne a cikin takarda ɗaya, don haka matsala ce ta ijtihadi. Wasu sun ce ayi, wasu sun ce ka ayi, kai da kake yi ka ci gaba da yi, kai da ba ka yi kada ka fara. To ina tausayin masu irin waɗannan maganganu, tausayin su ta fuska biyu, ko dai tausayin su na ƙarancin fahimta da ilimi da suke da ita, ko kuma tausayinsu na yin amfani da san zuciya don fadda al'umma. Akwai bambanci idan akwai ilimi, in mutum ya yi karatu zai fahimci, zai san akwai bambanci tsakanin matsala ta ijtihadi da matsala ta saɓani. Wasu suna gwama abin biyu, duk abin da aka yi saɓani sai ce matsala ce ta ijtihadi, don haka ijtihadi ne, wanda ijtihadi ya dace, wanda ijtihadi bai ma dace, al-muhim dai kowa daidai yake, a bar kowa ya nashi, kowa yana da lada. Akwai bambanci tsakanin matsala ta ijtihadi kamar yadda malamai suka faɗa, idan aka koma aka duba littafin al-muwafaqat, muna faɗar littafai saboda kada su kawo muka ƙirƙiro abu, a littafin al-muwafaqat na Shatibi ba Maliki ne, a duba littafin Shatibi al-muwafaqat ko kuma littafin Ilamul Muwaqqi'in na abin nan na Ibn al-Qayyim ko Majmu'ul Fatawa, ban faɗi ban rubuta shafukan ba, amma zan karanta mana maganar Shafi'i Arsala tun kafa gabanin waɗannan ma. Matsala ta ijtihadi ita ce matsalar da ba a samu nassi ƙarara wanda yake wajabta a yi aiki da shi ba a zahiri. Lam yujad nassan yujibu al'amala wujuban zahiran, babu nassi, ko dai li ta'arudul adilla, dalilan su zo daban-daban, wannan ya zo da wannan, wannan ya zo da wannan, a kasa tawfiki tsakanin adilla din, ko kuma li khafa'il adilla, dalilan su zama a ɓoye, to ana akan samu ijtihadi. Mas'ala kuma ta khilafi ita ce, saboda haka waccan mas'ala ta ijtihadi shine za ka ga malamai suna cewa la ijtihada ma'an nas, ma'ana in tunda dama ana ijtihadi ne in an rasa nassi, duk ran da nassin ya samu ko ake da nassi a cikin wata mas'ala to babu sauran ijtihadi, kuma babu sauran ijtihadi. Kaga ijtihadi ana yin shi ne lokacin da babu nassi, babu nassi karara wanda ya kamata zahiri ayi aiki da shi, to sai ayi ijtihadi, wanda ita ce ake kira mas'ala ijtihadiyya. Mas'ala khilafiyya kuma ita ce dukkan mas'alar da malamai suka yi sabani akan ta, sawa'un akwai nassussuka a ciki ko babu nassussuka. Saboda kaga dukkan wata mas'ala ijtihadiyya khilafiyya ce, amma ba dukkan mas'ala khilafiyya take ijtihadiyya ba. Ina fata an gane wannan. A iya samun mas'ala wacce take khilafiyya ce, an yi sabani a ciki, amma ba ta ijtihadiyya ba, saboda akwai nassi a ciki. A cikin risala, ar-risala ta Shafi'i, ar-risala ta Imam Shafi'i, Shafi'i na 260 yana tattaunawa da wani daga cikin ɗaliban ilimi ko malamai, shi wancan yake cewa Shafi'i, fa inni ajidu ahlal ilmi qadiman wa hadisan mukhtalifina fi ba'd umurihi, ina samun malamai a da da yanzu suna sabani cikin wasu al'amuran su, fa hal yasahum zalika, shin wannan sabanin ya wal yayal wace su sa iya sassabawar kowa ya rike nashi ko ku a'a. Sai Shafi'i yace fa qultu lahu, sai nace masa al-ikhtilafu min wajhayni, sabani iri biyu ne anan zai rarrabe maka tsakanin mas'ala ta ijtihadi da mas'ala ta khilafi wanda wancan malami yake gwama. Ahaduhuma muharram, akwai sabanin da yake haramun, ma'ana haramun ne a ci gaba da shi bayan an gane kuskure. Wala aqulu zalika fil akhir, din kuma bazan ce haramun ba. Fa qala, sai wannan mai masa tambaya ce, fa mal ikhtilaful muharram, to wanne ne haramun din? Shafi yace kullu ma aqama Allahu bihi al-hujjata fi kitabihi aw ala lisani nabiyhi mansusan bayyinan lam yahilla al-ikhtilafu fihi liman alimahu, duk abin da yake Allah ya kafa hujja a cikin sa, a littafin sa, ko a bisa harshen annabin sa, tare da nassi wanda yake bayyananne, an ce abu kaza halal ne, abu kaza haram ne, abu kaza sunna ne, abu kaza ba sunna bane, yace to bai kamata, bai halatta ga wani wanda ya san abinda manzo Allah ya faɗa ba kuma yanzu yana faɗar wannan sabani, yace to ga kuma wani sabani a yi aiki da shi, duk abin da yake akwai nassi da yake nuna haramci to ba magana kuma sabani. A maulid yana cikin bid'a ko baya ciki? Bil ittifaq bid'a, akwai nassin da yake haram nuna haramci ta ko babu? To azo ana kawo cikin masail ijtihadiyya, masail ijtihadiyya fa ko dai ya zama da adilla din muta'arida, kamar karanta bismillah sirran aw jahran, akwai hadisan da suka zo karantawa sirran, akwai wanda suka zo karanta jahran, sai malamai suka yi sabani ana wannan mas'ala ce khilafiyya, a mas'ala ce ijtihadiyya ba a tsanantawa a ciki. Taharatu bauli ma yu'kali lahmuhu, dabbar da ake cin namanta bawalinta dahiri ne ko ba dahiri bane, akai sabani, malamai suka duba wannan, su duba wannan dalili, wannan su duba wannan dalili, kaga wannan mas'ala ce ijtihadiyya, babu nassi akan wannan, sai ka kira shi mas'ala ijtihadiyya. To ina iran wannan su ake kira karanta Fatiha bayan liman, a sallar da yake bayyana karatu, ka karanta ko baka karanta ba, wasu suka ce a karanta, wasu suka ce ka karanta, masu ce a karanta suka kawo hujjoji, masu ce ka karanta suka kawo hujjoji, ya zama na an samu ta'arudul adilla fil zahir, wannan mas'ala ce ijtihadiyya, ba a tsananta a kanta. Amma abinda ake cewa bid'a ko sunna, kace kuma mas'ala ijtihadiyya, ga nasi qarara yace kullu bid'atin dalala kai kace a mas'alati ijtihadiyya to kaga wannan akwai kibewar kai akwai kifewa a ciki shi yasa yace duk abin da Allah ya tsaida hujja akan sa ko manzo Allah ya tsaida hujja akan sa to baya halatta ga wani ya kawo maganar sabani tare da ya san abin da Allah ya ce da manzon sa wa ma kana min zalika yahtamilu ta'wil wanda kuma zai iya daukan fassara biyu abinda zai iya daukan fassara biyu ya iya daukan wannan fassara nassi ne in kana karatun shari'a zaka samu wannan nassi mutane biyu sun yi hujja da shi akan abu daya wanda ya kuma ya ce haram wanda ya ce halal kuma nassin su guda to kaga wannan tamilu ta'wil wayudriku qiyasan ko kuma wayudraku qiyasan za a iya riskasta ta fuskar qiyasi saboda babu nassi sai ayi qiyasi ai kiyasan abu kaza bisa kaza ana son a fitar da hukunci to anan ne ake cewa khilafi ne mas'alati ijtihadiyya kuma yasau fiha al-khilaf fa dhahaba al-muta'awwil aw al-qais ila ma'nan yahtamiluhu al-khabar sai mai kiyasi ko mai tawili ya tafi zuwa ga wata fahimta da wannan hadisi ko wannan kiyasi zai iya bayarwa to wannan shine wanda yake ya halatta wa in khalafa fihi ghayruhu ko da ya saba mana a ciki lam aqul innahu yadiqu alayhi diq al-khilaf al-mansus wannan bazan ce akwai kunci a cikin sa zai kuntata gare shi ba kunci irin na wancan sabani wanda yake zuwa bayan nassi sabani idan akwai nassi to babu magana duk da akwai wanda suke gwama tsakanin ana maganar nassi a cikin irin wannan magana da kuma nassi a gurin malaman usul ما لا يحتمل الا معنى واحد wannan duk magana ce wanda watakila idan gabarin ta tazo a lokacin karatu ayita to kaga akwai bambanci tsakanin mas'ala ta ijtihadi da mas'ala ta khilafi ba dukkan abinda ma mutane suka yi sabani akan sa ba zaka ce ijtihadi ne sai idan babu nassi qarara da yake nuna gaskiyar wani bangare da kuskuren wani bangare anan ne ake cewa sabani ne na ijtihadi kowa a barki akan nasa kuma ko shi sabanin ijtihadi abinda malamai suke cewa la inkara fi masail al-khilaf suna nufin khilaf bin al-masail al-ijtihadiyya al-khilafiyya ko shi wannan inkarin da suke nufi al-inkaru bil yad kamar da ibnu taymiya ya bayani inkari ta hanyar kai amfani da hannunka da karfinka sai ka raba mutun da abin da yake wani in ya dago daga ruku'u zai mai da hannunsa wani kuma zai saki hannunsa sabani ne na khilaf ba sabani ne na ijtihadi mas'ala ce wacce adillanta mutaqariba fa irin wannan ba a ce za a amfani da karfi kamar yadda ɗan Ahnaf suka dinga yi wajen nuna yatsa a wajen tahiyya su a gurin su ba a kada ɗan yatsa a mazhabar su haramun ne ka kada ɗan yatsa don haka duk wanda yazo masallacin su yana kada ɗan yatsa sai su kare yatsa to kaga waɗannan su ake gaya musu a ce ai la'in irin wannan inkarin ake hana amma ba inkari na nasiha ba malamai ba su gushe ba suna yi wa junan su nasiha a babin da yake khilafi ne masail ne na ijtihadi suna yi wa junansu nasiha ba su guce suna yin wannan ba ko a rubuce ko a karance kowa ya faɗi dalilin sa amma ba a ce ai amfani da ƙarfi ba ai amfani da hannu ai amfani da kausasan maganganu wannan shi aka hana don haka ko maganar la inkara fi masail al-khilaf da ake tananatawa wannan shine babinta wannan shine mahallinta to wani kuma yake cewa a duk sanda aka yi maganar maulidi bid'a ne sai wasu ce to musabakar alqur'ani ma bid'a ce kuna musabaka kun yarda ai musabaka amma kun hana ai maulidi kun yarda da wannan bid'ar kun hana ai wata bid'ar ko je na jone na kanana ta wannan ya makalkale mata ya kai ya kawo ya ce musabaka ajima ya ce musabaka kuma na san dalili malam Jafar ya taba shiga musabaka kuma yayi huduwa akan maulidi to ya kai musabaka a 1986 kuma yanzu kake hana maulidi wani ma ya ma hado da batun taron shari'a shi an yi taron shari'a a Zamfara shi ma ai manzon Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba an yi a Kano an yi a ina ne an yi a ina ne to mun fi su san shari'a ne da muka yi ya dauka taron musabaka ko musabaka ya koma yana hujja da gwamnatin Zamfara da to shi yasa kamar yadda wani malami yake cewa shi dan bid'a saboda abinsa ba ya da kan gado shi hujjar sa ba ta karewa wallahi ka toshe wannan sai ka ja bullo da wuta saboda shi ba akan usus a wato ka'idoji na ilimi jigajigai na ilimi yake kafa hujjarsa ba, ba akan shikashikan ilimi yake hujjarsa ba, don abin da ya zo masa akai yake faɗa. Shi yasa saboda haka sai ka kama makami yau ka ji ya faɗi wannan, gobe kuma kana nan sai ka ji wata sabuwar hujjar da jiya ba a faɗarta, wani kuma ya faɗi ta. To batun musabaka ya ce ai musabaka an yarda da ita. Na farko abinda za a ce masa, wannan shi kansa yana nuna kusurul ilmi, karanci da gajiya wajen karatu. Matsalar mu wato yanzu an zo ne wani zamani da kalubalen ya kara ƙarfi, to saboda haka shi yasa za ku ga su manyan yan bid'ar, manyan nasu ba sa magana, sai dai a dinga turo wasu wanda ba a san su ba ma, ƙananan ne suke iya jira. Shi babban ya san cewa kalubalen yana da ƙarfi, ba zai iya fitowa ba. Shi yasa ko a gidajen rediyo ba za ka ji manyan ba, sai wasu wanda ma baka san su ba. To shi zai iya faɗa, shi wannan komai ta caɓe dai ba za ka yi masa muni ba, baka san shi wada ba. Malamai suna magana akan musabaka a littattafan fiqh, inda suke magana akan rihan ko kuma babu abin as-sabq war-rami, babu sabq war-rami, as-sabq war-rami, afwan bi fathi al-ba, as-sabq war-rami. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisinsa cikin sunan, hadisin Abu Musa al-Ash'ari, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la sabqa illa fi thalathati, fi khuffin aw hafirin aw nasrin. Babu musabaka da za a sanya iwazi a ce in wannan ya ci a bashi sai abubuwa guda uku: abinda yake a tseren dawakai, abinda tseren huffin su ne tseren raƙuma, au hafirin ko dawakai, au nasilin ko harbi da kibau. To malamai suna maganar wannan a wajen batun jihadi, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta waɗannan saboda ɗaukaka jihadi, saboda ƙarfafa mujahiduna. A waɗannan abubuwa guda uku, tsira a kan raƙuma ko dawakai ko koyan harbi, akwai ƙarfafa mujahidi wanda zai ɗauka karmar Allah. Manzo Allah ya yadda a sanya wato a sanya kyauta ga wanda ya yi fice a gashi. To wasu malamai suka ce banda wannan guda uku babu wata musabaka da aka halatta. Wannan shi ne ra'ayin Malikiya, shi ne ra'ayin Hanbaliya, shi ne ra'ayin Shafi'iyya. Amma sun yadda a yi musabakar in babu kyauta, in ba a sa wata kyauta a tsakani ba, in babu iwar, wannan bil ijma sun yadda. Amma inda iwar, to ba za a yi ba sai waɗannan guda uku. Suna magana akan ya halatta ko ba a halatta, ba babin bid'a ba ne, ba wai babin bid'a ba ne, babin ya halatta a yi ko bai halatta ba, kayan da malamai suke yin saɓani, ya juzu kaza ko la ya juzu kaza. Wasu sai suka saba musu, kamar Hanafiya da ma wasu daga cikin tabi'ai, kamar Aqa ibn Abi Rabah, ya halatta a yi musabaka fi kulli shay, a cikin tabi'ai, yana da a cikin Sharhu Zurqani na Muwatta, ba wai wani guda nisa ba, Sharhin Zurqani da yawan Muwatta, yana da a cikin Fathul Bari, ya ce ya halatta a yi fi kulli shay. Suka ce saboda a ilimi ma akwai ɗaukaka addini a ciki, domin ɗaukaka addini ba wai ya taƙaita ba ne kawai da takobi, hatta abin da ya shafi ilimi da ƙarfafa hujja shi ma ana ɗaukaka musulunci da shi. Saboda haka idan akwai wannan, to ya halatta kenan a yi musabaka kuma a sa iwa, a sa kyauta a ciki ga wanda ya yi fice. Don haka ba ita musabaka ce babu ba, maganar a yi ko ba a yi ba ne. Shi da yake so ya yi ƙiyasin maulidi a kan wannan musabaka ta Alƙur'ani, ya manta shi yana tinƙahu shi ɗan Malikiya ne. To Malikiya sun hana musabakar, sai kuma me? Sun rushe musabakar. Kaga in dai a jiki ka rataye maulidi, shi ma ya rushe. Shi yasa malamai suka ce ba a ƙiyasi a kan al'aslul mukhtalaf fihi, wannan asali ne da ana jayayya a kai, wasu ce ya a yi, wasu ce ka a yi, ba a ƙiyasi a kansa. Saboda zara aka rushe asalin ƙiyasin naka ya faɗi. kiyasi ana yin shi akan al-asl muttafaq alayhi saraka maganan nan ta musabaqa ai ko kan ai mukhtalafi ce ma mazhabar da kake tinkahon jingina kanka gare ta ta hana ai wannan da iwazi a cikin komai sai cikin abu uku kawai to inda yana karatu ba zai kawo wannan ba sannan wasu ka halatta shi ma kuma ba babin bid'a yake ba cikin babin mu'amalar suke sashi suna sa cikin babin sabaq war rami ayi ko ba ayi ba wasu ka halatta kamar ayin abin da mazhabar Abu Hanifa wannan shine ikhtiyarin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cewa ya halatta shine ikhtiyarin Ibn al-Qayyim aka je aka duba littafin al-Furusiyya al-Furusiyya na Ibn al-Qayyim ya halatta ya faɗi wannan a duba littafin al-Mubdi' na ibnu Muflih al-Hanbali sha juz'i na biyar shafi na 122 yana cewa waya juzu akhdhur rihani rihani shine kyautar da za a saka wanda yace dauka fil ilmi a cikin abin da yake ilimi ne hadda qur'ani tana ciki liqiyamid din bil jihad wal ilm saboda addini yana kafuwa ne ta hanyar jihadi da ilimi saboda sai suka kiyasa su akan waɗancan abubuwa guda uku kenan hadisin abunsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita waɗannan abubuwa guda uku saboda da su a musulunci yake kafuwa da su ake jihadi a lokacin can ana amfani da kibau wajen harbi yanzu fa da bindigogi da manyan igwa kenan idan aka zo yanzu ana maganar rami za ka ɗauko maganar bindigogi ne sune rami inda ake cewa ai a ciki za a yi gasa ɗin a fitar da wanda ya fi ƙwarewa a shajja'a shi a ƙarfafi gwiwarsa ta hanyar yi masa kyaututtuka saboda wasu sun halatta wannan kuma ba su sa shi cikin babin wanda suka hana ba ta suke saboda bid'a ba ne su suna ganin zai iya shiga babin ƙimar ne caca to shine malamai suka ce ba ya shiga cikin babin caca saboda murahanar sayyidina abubakar da yayi da kafirai lokacin abin nan yakin rumawa da farisawa wanda masu karatun sira sun san wannan haka ne in aka duba hashiyatu ibnu abidin hashiyatu ibnu abidin ta hanan ɗan ahnaf ce juz'i na 6 shafi na 406 yana cewa wa kazalika al-hukmu fil mutafaqqiha suma malaman abin nan masu koyon ilimi masu koyon fiqh a iya musu gasa a tsakanin su wa kazalika al-musara'atu ala hadha at-tafsir abisa bayanin da yayi na baya suma masu wasan kokowa wa inna ma jaza ya halatta su yi haka li anna fihi hasan ala al-jihad saboda a ciki akwai kwadaitarwa bisa jihadi wa ta'allumul ilmi da koyon ilimi fa inna qiyamad din bil jihadi wal ilmi saboda addini yana kafuwa ne ta hanyar jihadi da ilimi fajaza fi ma yarji'u ilayhi ma to duk abinda zai kai zuwa gare su ya halatta don haka maganar musabaqa malamai sun riga sun yi tatuni amma ba za ka samu wannan maganar maulidin ba kuma cikin tabi'ai ga Aba ibn Abi Rabah yana cewa ya halatta ayi musabaqa fi kulli shay akhdhur rihal fi kulli shay kamar da yake cikin Fathul Bari ko Sharhul Zurqani na Muwatta ba za ka samu irin wannan magana ta tabi'ai ta wani tabi'i Aba ibn Abi Rabah al-Majri ibn Abbas al-Majri Abdullah ibn Abbas ne sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka samu irin wannan asarin ba akan maulidi to duk da haka akwai waɗanda suka cikin ahlus sunna kamar Sulaiman Nasir al-Ulwan wani malami ne daga cikin malaman Saudiya shi yayi kwande mu musabaqa al-Qur'ani ya ce maulidi bid'a ce to kuma kaddara duk mun yi ittifaki kan bid'a ce wannan ai ba zai hana a daina maganar maulidi ba in malam Jafar yayi musabaqa shekara 18 ko 16 baya wasu mu ba dariƙa suke ba suka bari wasu ai dariƙa da suke gaba ɗaya ba wai musabaqa ba suka bari saboda haka a daina inda da karatu ba za a yi musabaqa ba za a yi kiyasin wani abu wanda aka tabbatar da bid'a ne ba akan wani far'i mukhtalaf alaihi in ilimi ya kafu ba a irin wannan. Wani ya ce wanda yake yin bid'a bai sani ba, da wanda yake yi ya san bid'a yake, mai hukuncin su? Ai, cikin maganganun Ibn Taymiyyah mun faɗi, wanda yake bid'a bai sani ba, Allah zai iya bashi lada akan abin da yake yi na kokari, amma ba akan bid'ar ba. Ba akan bid'ar ba. Kuma mutum yana wasu kokari saboda Allah, daga baya ya gane kuskuren sai dawo kan daidai, Allah ya hada masa ladan biyu. Wannan ba akwai shi ba a musulunci? Wanda suke kan kiristanci suka tuba, suka dawo suka karbi musulunci, Allah ce zai hada musu ladan biyu ba? Aslim taslam aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn. Manzo Allah yake cewa a cikin hadisin sahihaini, cewa mutane guda uku Allah yana ba su ladan su sau biyu, sau uku sau biyu. Daga ciki farko yadda yace wanda yake bisa kan addinin wani annabi daga ya gabace ni, ya gaskata shi, sannan da nazo kuma ya imani da ni, Allah zai bashi ladan sa sau biyu. Ya ayyuhal ladina amanu, taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi. Ya ku waɗanda suka yi imani da annabi Isa, kamar yadda yake cikin tafsirai, ku ji tsoron Allah, ku yi imani da manzansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum kiflayn min rahmatihi, zai ba ku ma'auni biyu na rahmarsa, zai ba ku na wancan, zai ba ku na wannan. Shine magana da Ibn Taymiyyah ya aka ce, ya ce ai maulidi za a samu lada. Wani ya ce akwai hadisi, wai wani ya ce akwai hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara sahabbansa ya musu walima, an ci abinci, ya ce to wannan ita ce ranar da aka haife ni, shi yasa na tara. Wannan a bar kowa ma zai iya ansa wannan. Ban sani ba ko hadisin nan ne na cewa aqan nabi sallallahu alaihi wasallama an nafsihi ba'da nubuwa, manzo Allah ya yi wa kansa aqiqa bayan annabci, shi kuma ya fassara shi da walima da taron suna, ya tara sahabbai aka ci abinci, ya ce to wannan ce ranar da aka yi. Wancan hadisi da malamai suna Maliku ya ce ƙarya ne, kamar yadda yake cikin, kamar yadda muka faɗa a wancan cikin littafin Al-Muqaddimat Al-Mubahidat na Ibn Rushd Al-Hafid Al-Maliki. An tambayi Malik ya ce kai sahabbai nawa ne suka musulunta ba a yi musu suna suna jahiliya ba, manzo Allah ya taɓa cewa su je a yi musu suna? Ya ce kai rabu da waɗannan ƙarerraki. Hadisi akwai ruwayar Abdullahi ibn Muharram, wanda akan wannan hadisi malamai suka watsar da shi, duk mun faɗi wancan a waccan lecture. Akwai Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya samarwa hadisin wata hanya daban, saboda haka ya kyautata hadisin, duk da hanyar da ya samo ita ma akwai ruwayar ina ji Abdullahi ibn Musanna, shi ma akwai surutai na malamai da yawa a kansa, wasu sun caccake shi, wasu sun ɗanyayyabe shi. To shi dai Albani yana ga ba komai a hassana hadisi. To mun yi magana muka ce daman hujjojin ko dai su zama sahihai ne, amma ba su nuna maulidi ba, ko kuma daman can ma ba sahihai bane kuma ba su nuna maulidi, ba ma wani hadisi wanda yake ko da ibi ne da nuna maulidi. Saboda haka ita wannan maganar aqa annasi ba'da nubuwa, malamai suna maganar akan cewa mutumin da ya girma ba a yi masa aqiqa ba, zai yi wa kansa ko ba zai yi ba. Saboda haka zai yi ko ba zai yi ba, to anan ne suke kawo maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa kansa bayan annabci, don ba a yi masa ba, ya yi wa kansa suna. Don haka suke cewa wanda ba a yi masa suna ba, ko ya balaga zai iya yanka wa kansa rabon suna. To amma shi mutumin ya gano har da taro aka yi, har da walima aka yi, har aka ci abinci, ya ce kuma wannan ce rana aka haife ni. Kafirta wanda bai yarda da maulidi ba, wasu suna kafirta su, wannan ma mun yi magana a ciki. Hawan dutsen Dala ranar takuta ha, wannan duk waɗanda duk suka ji lakcocinmu na farko da na biyu da ta uku za su iya sanin menene hukuncin wannan hawa dutsen Dala din. Wabillahi wabillahi tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa billah wa alayhi tuqlan wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin.